أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. bayan haka ina yi wa ƴan uwana mata da muka hadu a wannan masallaci ne albarka na Umar bin Khattab dake garin Bichi, sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya nufi haduwan mu a wannan yammaci mai albarka na 8 ga watan Rabiul Tsani, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1444, wanda shine yayi daidai da 4 ina tuko ga watan November shekara ta 2023 ga watan November shekara ta 2022 miladiya. A wannan masallaci mai albarka domin taya ƴar uwa Malama Asiya Ibrahim dan yaro, daya daga cikin members zan ce kenan, ko na kwamiti na Nisa'us Sunna bangaren Agadi da ke nan garin Bichi. Ina roƙon Allah madaukakin sarki da ya sanya albarka a wannan zama da zamu gudanar, ya bamu ikon faɗin abin da yake daidai, ya sa mu tarayya da ni da ku baki ɗaya a cikin lada. Malama mai gabatarwa ta faɗi topic ko unwani ko maudu'in da za a yi magana, amma ni alal haƙiƙa ban yi tsinkaye da cewa an bani maudu'in da ake so in yi magana a kai ba, illa iyaka dai na san cewa zama ne da za a gudanar da shi saboda munasabar aure, to duk abin da ya kamata a yi magana a kai ya kamata ya zamanto yana da alaƙa da aure ɗin kai tsaye. So la'alla za a ji abin maudu'in da ta faɗa, wataƙila ni bai kunshi kai tsaye abin da zan yi magana a kai ɗin ba, amma insha Allah ba zai zamanto ya sha bamban ba, domin duk abin da za mu yi magana a kan abin da yake ne yana tabbatarwa ko taimakawa gurin inganta ɗayar hanyar da ya yadda wata mu'amala ta gudana tsakanin ɗa namiji da ƴa mace wanda yake haifar da wanzuwa ta zuriya, kuma sannan ya sanya zamantakewa ta aure ɗin ta kasance wata ni'ima ce, wata duniya wannan aya daga cikin ayoyinsa a ban ƙasa. Allah madaukakin sarki ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah madaukakin sarki ya sanya rayuwar aure ta ginu akan zama wanda yake kunshe da soyayya da ƙauna da jin ƙai da tausayi da rahama a tsakanin ma'aurata, domin da waɗannan abubuwa ne za rayuwar aure ɗin za ta daɗa, za ta kasance an same ta yanda ake mafarki ko yanda ake so, har ya kai ga izuwa an samu zuriyar da za a yi mata kyakkyawar tarbiyyar da za ta kasance cikin al'ummar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari da su ranar gobe kiyama. A matsayin ki na mace wadda za a aura, ko a matsayin ki na mata ne, ko wani aiki ne da namiji ne kadai, dole rayuwar aure tana zamantowa ingantacciya ne bisa ga kulawa da shi miji zai yi ne sauke abinda Allah ya dora masa, da jajircewarsa akan haka din, sannan kuma ita ma mace ta kula ta sauke haƙƙin da aka dora mata din, da kuma ƙoƙarin inganta rayuwa. Kamar dai za mu ce rayuwar aure za ta inganta ne idan ya kasance dukkanin ɓangarori guda biyu ɗin sun ba da gudunmawa gurin samar da ingancin nata. Da haka abu na farko da yake da muhimmanci duk mace ta sani shine ita ma tana da gudunmawar da za ta bayar gurin inganta zamantakewar aurenta. Wannan ce ta sa malamai har kullum ba dare ba rana suke mana nuni na irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da iyalansa, yanda matan Annabi suka mu'amalance shi, yadda sahabbansa suka koya daga gare shi suka mu'amalanci iyalansu. Kullun ana buga mana misali da haka din domin mu kwaikwayo da su, koda ba za mu yi yasu ba. Shi sa har kullun za a ce za a yi muhadarar aure, haƙƙoƙin mata akan miji, haƙƙoƙin miji akan mace, sifofin mace ta gani, sifofin kaza, ya zaki kaza, saboda so ake a nuna miki addini shine farko. addini shine farko, idan kin bi shi shine zaki zauna lafiya, idan kuma kika kaucewa abin da yake koyarwa ce ta addini, to zai kasance rayuwar auren ki ba za ta haifar miki da dami ido ba, domin ba za ki samu nutsuwa da kwanciyar hankalin da duk macen daki take nema ta samu a cikin duniyar gidan aurenta. Da haka ki sani yar uwata, lallai kina da gudunmuwa mai girman gaske. Idan ban ce ta kan iya zamowa ta daren ta namiji ba, to za ta iya zamantuwa daidai da tashi gurin samar da aminci da kwanciyar hankali. Da haka ne nayi tunanin a bisa wannan bigire, masha Allah, wa amarya malama ce, ta san me haƙoƙin da yake kanta. Na san cewa malamai har kullum, musamman a irin waɗannan wurare, an tunatar da abin da yake haƙoƙi na miji da yake akan matarsa, ko na mata da take da shi akan miji. Da haka ni abin da zan bayar shawarwari ne takaitattu wanda za su taimaka miki a cikin zamantakewa tsakaninki da mijinki. Sai na yi tunanin na ce bari yi musu take da cewa ki yi hattara da waɗannan abubuwa, domin abubuwa ne da wataƙila idan kika kasance kina aikata su, ko kina yawan aikata su a cikin zamantakewar ki ta gidan aure, to lallai za su iya zaman miki sun gadar miki da matsala da rashin samun nutsuwa tsakaninki da mijinki. Waɗannan abubuwan kuma wasu suna da alaƙa da abin da yake na wajibi, wasu suna da alaƙa da abin da yake na mu'amala ne ta zamantakewa ta aure, amma dai ala ayyi halin muna magana ne akan alaƙar ki da take tsakaninki da miji. Da haka amarya, abu na farko da zan yi miki a hirdinki da shi shine kada ki ce zaki daidaita tsakaninki da mijinki. Ke mace ce a ƙasansa kike, aurenki yake. Allah madaukakin sarki ya sanya cikin hikimarsa cewa mu muna a ƙarƙashin maza ne. Da haka abu na farko da ya kamata ki gane shine mai gida, shine miji, shine oga at the top, ko in ji unbroken. Kina ƙasan shi ne ke har kullun. Kar ki ce zaki daidaita kanki da shi na abin da ya shafi gudanar gida da gida, zartar da umarni, me za a yi a cikin gida, menene makomar al'amuranku, izinin wa zaki nema, ba zaman kanki kike ba, komai ki ɗauka cewa kina a ƙarƙashin wannan miji ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya amanarki a hannunsa. Ki yadda cewa shi a samanki yake. Har kullun karki ce ni tunda yayi min kaza ni ma zan yi mishi kaza. Wannan kuskure ne, fahimta ce ta ba daidai ba, domin shi din daban ne, ke din daban ce. Allah madaukakin sarki ya riga da ya nuna mana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihi. Ya kawo ki, ya aje ki a gida, ya ci da ke, ya sha da ke, ya tufatar da ke, ya aje miki inda zaki zauna tsaran lalurar rayuwarki. Ke kin san ai ba zai yi wa a ce kuna kankan da shi ba. Da haka ki yi hattara da irin tunanin da yake zuwan ma mata yanzu, musamman daga turawan yamma, na ganin cewa kai da kai mace take da miji, in kika samu wannan to za ki samu matsala a cikin zamantakewa ta aure. Abu na biyu wanda zan ja hankalinmu da shi a kan macen aure ta yi nesa-nesa da shi, ta yi hattara da shi, shine kar ki sa ranki cewa dukkanin abin da kike nema a gurin miji za ki samu. Kar ki kaddara haka a cikin zamantakewa ku, domin in kika ce komai kina son shi 100%, to in aka gaza a wani fannin za ki shiga damuwa. Ki kaddara cewa za ki samu abin da kike nema daidai gwargwadon hali, amma ɗan adam tare yake bai cika 10 ba. A cikin mu'amala, a cikin zamantakewa, a cikin abin da kike bukata na yau da gobe, ki zamanto kin sa wa ranki 1-2. In kin samu alhamdulillahi, kina mishi addu'a, kina mai fatan alkhairi cewa ya zamanto mai sauke haƙƙi, mai kyautatawa, mai kyakkyawar mu'amala, mai kaza mai kaza. Amma kar ki sa wa ranki cewa duk abin da kika sa a gaba to sai kin samu daga gare shi. Kina son miji mai ɗabi'a kaza, kina son miji mai ɗabi'a kaza, kina son miji mai ɗabi'a kaza, ki ce kina so ke sai kin gani a gurin mijinki. Laisa kullu ma la tamannahu almar'u yudrikuhu, ba duk abin da mutum yake buri, yake kwaɗayi, yake fata, yake samu ba. Idan kika gane haka to sai ki yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya azurta ki da shi, na dangane da ɗabi'a da mu'amala da mijinki zai mu'amalance ki, ko ya wadata ki da shi cikin abin da mace take bukata a cikin rayuwa. Abu na uku, kar ki kasance mace mai kokarin ke sai kin farlantawa mijinki ra'ayinki. abinda kike so ke kika ga dama to kawai dole haka za a yi ni ba kaza nake so ba miji ya ce ni kaza za a yi ke kici a'a ni abin nan da kake so ba anan nake so ajje shi ba sai anan ki kafe ki dage kina so dole sai ki yabi zai yi ba zai yi ba dole za a samu matsala domin kamar yadda na faɗa tun farko su Allah ya halice su da wannan ɗabi'ar ta qibama a cikin zuciyarsu a cikin ɗabi'unsu a cikin halittarsu idan kika kasance kullun ke a magana sai kin yi wa miji musu a ra'ayi sai kin nuna ke ga ra'ayinki a doka in ya bayar sai abin da kika ga dama kike ganin ke shine daidai ke zaki to lallai ina miki tunanin cewa za ku samu matsala da miji ki me hakurin gaske shine zai juri zama da ke amma ba a irin yanayin da yake so ba watakila ma kawai ya zauna da ke saboda lalura saboda baya so a ce ya rabu da ke saboda kaza din namijin duniya bai san mace mai taurin kai kowane iri ne shi namiji bai san mace mai taurin kai kuma bai san mace mai ita abinda take so kawai shine abu shi za a yi naka ki kasance mai kwantar da kai ko da ra'ayinku ya sha bamban ki bi ta hanyoyin da suka kamata gurin fahimtar da shi wannan ra'ayi eh to amma da ina ganin da kaza idan ya ja ya dage to me nawa za a bi nashi za a bi ba naki ba abu na gaba akwai wata dabi'a da maza suke da ita wani lokaci ba dan fada ba ba dan kin yi mishi ba daidai ba ba dan ya takura da zama da ke ba amma sai kiga kawai namiji yana son warewa ya kebanci shi kadai ana samu ko kun fahimci maza suna da irin wannan dabi'ar kawai sai kiga mutum kamar baya so ki mai magana baya so ki takura mishi wani lokaci wata kila in ya shigo in yana da bangaren sa ma daban sai ya je wannan bangaren ya zauna ya yi shiru to karki kassara mishi wannan nutsuwa idan kika fahimci mijinki yana cikin wannan yanayin to karki zo ki ce a'a ke sai kin aiko ya zai je ya zauna shi kadai matukar kin san ba bacin rai bane ba watakila yana son kawai ya samu wannan zaman ne la'alla yana da wani tunani da yake so ya yi tintintini a kan shi la'alla yana da wani abu da yake so ya cimma ya zamanto dai kin ba shi yancin shi a matsayin shi na dan adam mai wannan ɗabi'ar da wani lokaci yake da bukatar ta to karki karya mishi nutsuwar shi da kwanciyar hankalin shi in kin fahimci mijinki yana cikin wannan yanayin to sai ki ba shi gap din da zai cimma wannan abin da yake so ya cimma la'alla kina zaune shi da kanshi zai zo ya neme ki shi da kanshi zaki gani baki mai komai ba ya koma gefe ya kyale can kuma sai ki ganshi ya zo ya kama miki magana kina ina ne an yi kaza to ya gama abin da yake ko ya kai abin da yake so ya kai to daga nan sai a dora daga inda ake a kan shi wanda wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata mace ta sa gaba a kan shi a zamantakewa ta aure shine ta fahimci mijinta ta fahimci wane ne shi menene abin da yake so me abin da baya so wani namijin idan ya dawo gida ya zauna inda yake so amma ba mai yawa ba wani namijin kallo yake so yayi wani namijin kaza ne ki gane menene abin da mijinki yake so ta nan ne za ki gane idan yanayin sa ya sauya idan yana cikin bacin rai idan yana cikin nishadi idan yana cikin kaza dan ki san da yadda zaki tafiyar da shi ki gane menene makullin sa menene kuma yanayin da yake in kika yi wani abu a ciki zaki burge shi ba zaki ba shi haushi ba domin akwai yanayin da namiji in yana a cikin sa ko abin kirki kika yi ke kin zo ko ki faranta mishi ko ki kaza sai ki ga kamar kin tunzura shi sai gida kina jin haushi kina ganin kin yi abin alkhairi amma bai gani ba to wannan yana daga cikin kin kasa fahimtar sa ne amma in kika fahimce shi to sai ki bi yadda shi a yanayin da yake so sai ku zauna lafiya da mijinki abu na gaba wanda yake mai matukar muhimmanci musamman a yanayin rayuwa da muke a ciki yanzu shine karki dorawa mijinki nauyin abinda ba zai iya saukewa karki dauko rayuwa ta ƙarya rayuwa ta ado rayuwa ta fashion abinda kin san bayi da halin da zai dauka sai ki zo ki nuna ke lallai sai an miki muƙaddara cewa mijinki yana da damar da zai iya siya miki a tamfa ta 5,000 ko ta 10,000 sai ki je ke kawai kin rango a tamfa ta 20,000 ko ta 30,000 ki zo ki tsalle ki dade ki ce ke lallai sai an siya miki irin wannan a tamfa kin nemi zaman lafiya baki nema ba kin je gidan kawarki kin ga ga irin yanda mijinta yake gudanar da mu'amala ko yake mata cefane ko yake mata kaza ke ma sai ki dauko ki zo kina so sai kin dora wa mijinki nauyin abin da ke kin san ba zai iya saukewa ba ko kuma a'a wasu bukatu ne wanda ba ma wannan ba abubuwa ne yau da gobar rayuwa da kika san bayi da damar da zai iya saukewa amma sai ki kokarin ki ce ke lalle kina so sai an miki wannan to wannan yana daga cikin abin da yau da gobe zai sa ya washe ki watakila ma ya gudu daga zamantakewar aure da ke saboda ba zai iya ba kin dora mai abin da ba zai iya saukewa na ka ki ya hattara da irin kasancewa cikin matan da suke dora mazajen su nauyin abin da ba za su iya saukewa ba domin wannan lalle yana haifar da matsala a zamantakewa ta aure da wata kila ta kai ga izuwa ga lalacewar auren ko mutuwar sa abu na gaba ki lura ki kuma gane namiji ko da zai yi miki kuskure a zamantakewar ku wani abu zai iya giftawa da zai gane lalle yayi miki ba daidai ba amma a dabi'a ta namiji bai zama lalle ya zo ya ce miki kaza dinnan da nayi miki ba na miki ba daidai ba ballantana ma ya baki hakuri dan haka kar ki jira cewa wai kina tsammani idan kun samu matsala da miji ke ce mai gaskiya shine mai laifi wai zai zo ya miki i'tirafi ma'ana ya yadda da laifin sa ya ansa watakila ma ya biki yana lallashin ki yayi kaza ina tabbatar miki zaki iya tara maza 10 baki samu guda 3 masu iya cewa mace yi hakuri in sun mata ba daidai ba ki gane wannan ki kuma yadda da shi ki gane kawai in ya miki ba daidai ba to mai kirkin gaske mai sauki shine wanda zai zo sai ya taya miki rara gefe ya ta janki da hira ya dan siyo miki wani sakakken abu shi anan lallashin ki yake to kawai ki gane ya lallashe ki karki dauka sai ya zo ya ce miki wance ala baki hakuri wance na miki kaza ban kyauta miki ba wance kaza irin yanda ke idan kika mai ba daidai ba ake so ki mishi ba zai yiwu ba da haka kar ma ki dauka cewa namiji zai yi dabi'ar sa da yanayin sa zai dauki wannan yanayin da zaki zo kina mafarki akan cewa wai yazo yayi miki shi in kika fahimci haka to zaki zauna lafiya in Allah ya baki mai daga baki ya fada fa biha wa ni'ma an gode Allah in Allah ya baki wanda zai yi tarara gefan yazo ya ta bi ta hanyoyi daban-daban yana so ayi sulhu a samu maslaha nan ma ki gode Allah in ko kika hadu da yalla bai ranka ya dade shi yayi ba daidai ba kuma shi zai sha kurum jira yake a bashi hakurin a wuce wurin a zauna lafiya ke aljanna kike ba wani abu kike nema ba bayan wannan kin sani cewa Allah ya sanya hanya aljannaki a rayuwarki da za ta inganta da shi rayuwar aurenki ta kasance kyakkyawa kin sauke hakkin Allah to ke kin san cewa wannan babban manufa ita take gaban ki dan haka ki kalle ta kawai ita duk abin da zai kawo miki tarnaki akan wannan manufar ki kokari ki kawo shi da haka a hirdinki da jiran namiji ya baki hakuri ba kowane namiji bane ba zai iya yin irin wannan wani ma bai daya miki laifin ba ballantana har ya baki hakuri akan laifin da kike tunani ko kuskuren da yayi miki
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
bata
sanni baba
lafiya
lafiya alhamdulillah lafiya
gaban
alhamdulillah
Allah kara miki
amin
ya Allah kai ke jarma
amin ya Allah
Allah
ya amin amin lafiya
wannan aure ga daura
na'am
Allah ya sanya aljanna
amin hajiya amin
sharin mutum sharin ki dan sharin aljanna sharin alhan sara Allah ka tsare ta albarkan la'ila
amin ya hayya kai amin ya Allah amin ya Allah amin
Allah ka shoku lafiya
amin amin ba
Allah ka albarka
amin amin ya Allah ku bacca nagode haji a ku kyale ta da kanta za ai addu'a ta yi ko a to kun gani tsaka an hana babu magana za a yi auren kishiyarta ko Allah ubangiji ya sanya alkhairi ba to Allah ya sanya albarka amin 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 ya hayi amin ya Allah a Zainab ba ta iya larabci masha Allah amin ya Allah amin ya Allah na gode kwarai a hirta bakwai to shi kenan aiko to mu koma inda muka fana bayar Allah a hir na bakwai ai baba ta gama addu'a ta fita duk mun ce amin ko Allah ya amsa Allah ya saka da alkhairi duk mu muke gane wannan ita abinda ta yi dinnan ita iya tunaninta shine daidai kuma addu'a ai abu ne mai muhimmanci Allah ya saka mata da alkhairi na'am To abu na bakwai da mace ya kamata a ce ta yi hattara da shi a cikin mu'amalarta da mijinta shine kada ta matsanta mishi da yawan surutu. Namiji a ɗabi'arsa baya son yawan magana. Ittifaqan mu mata ne mun sani, mun kuma za su rutu, haka ne ko ba haka ba? Eh, yanzu nan ba gashi ba dan abu ne ya faru, ba ta fi minti biyu ba, amma mu gashi muna mai da sharhi ya kai na minti kaza, an gagara yin shiru sosai. Inda maza ne da yanzu an yi zik, ko ba haka ba? To namiji baya son yawan magana. Biyan namiji bai fiye son ki zauna cacacai anyi kamar rediyo. Ki ta yi. Wallahi wani mai kara zai dan yi rika ya miki shiru, ki ta yi. Amma wani gajiya zai yi, sai kiga kamar baya son ya zauna ya hira da ke ne bayan yawan magana ce baya so. Don haka ki san iya irin miƙidarin, ma'ana iya irin yawan hirar da mijinki yake jura. Ki gane kuma wace irin hira ce yake so. Amma in kika zamanto kawai daga miji ya zo ya zauna sai dogon labarai, musamman tsegumi, wance ta yi kaza, a gidan wani an yi kaza, ai yau da ka fita baka ga me ya faru ba, complaint din gida, matsaloli, an ce kaza, an yi kaza, na kusa da na nesa, matsalolin dangi da ƴan uwa, abin da ya shafe ku da wanda bai shafe ku ba, duk ki tai mai surutu yayi ta wani sai dai ya kama danna waya, saboda abin da kike gaya mai ba yi da ra'ayinsa, bai shafe shi ba, baya cikin abin da yake gani ya shafi rayuwarsa. Ke kuma kin zo kin dauko kina so ki tattauna da shi akan wannan. To yau da gobe sai ki ga yana gujewa hira da ke, saboda in ya zauna da ke babu abinda zai saurara sai abinda bai shafe shi ba, watakila ma ki sa mishi damuwa, ya dan dada farin cikin sa kin zo kin kama mai tsaye gugumi ko mita ko labarin matsalolin gida. Wata matar kamar jira take mijinta ya shigo, daga ya shigo yau kam kazan mu ya kare, kaza ya kare, kazan nan ma da kasiyoto, daga ya shigo kin fara dora mai matsaloli da damuwoyin gida, shikenan in ma da wani dan farin cikin sa ya taho da zumudin sa na cewa zai dawo gida, shikenan kin kassara shi, sai ya kasance abinda kike so ki samu baki samu ba, sai ki rika daukan baya son ya hira da ke ne bayan ke ce baki iya hira. Na haka ki gane kar ki yawaita wa mijinki surutu na ba gaira babu dalili, abinda ba yi da muhimmanci, a ki dauko abinda yake ya shafi rayuwar ku, ya shafi ci gaban ku, ya shafi yau da goben ku. Kuma a karan farko ma ki fara gane wace irin hira ce take daukar hankalin mijinki yake so. In kika gane me mijinki yake so a tattauna a kai, shi kenan kin gane mukullin, shi sa tun a zuwa ke ta nana ta fahimtar miji ita ce komai. Ki gane wane irin miji kike zaune da shi. Abu na gaba, a hirdinki da miji idan ya yi kuskure ki ce ke take yanke, sai kin nuna mai kuskuren nan, sai kin fahimtar da shi ya miki ba daidai ba. Azumunci kar ki jira ya baki haƙuri, ko ki ɗauka dole ne ya baki haƙuri. To yanzu kuma in yayi kuskure ke, sai ki dauka cewa ai sai kin gaya mai ya miki ba daidai ba irin yanda yake gaya miki. Idan abu ne ya siyo kash, ai ba irin wannan miki amfani da shi ba, da baka siyo ba, ya kike tunani? Yayi kuskure ya siyo abin da be, watakila ba da shi kuke amfani ba, yana kawo wakin gwale shi. Ko kuma a wani abu ne na yau da gobe na cikin gida ya zartar da wani hukunci wanda ya haifar da abin da yake kuskure ne, ke sai ki nuna ai gashi nan dama sai da na ce maka kaza. Ko kuma a lokacin da yake yin maganar ko abin yake faruwa, ki nuna lallai abin da ya yi kuskure ne. Ko wata ɗabi'a yake da ita da ba ta jin daɗinta a zamantakewar ku, ki ce kawai shi kenan ke ga ki ƴar islamiyya ce, kin haddace littattafai, da haka kawai za ki kafa mai mambarin wa'azin ƙasa. Da an zauna sai ki ce ke yanzu wa'azi za ki mai kaza da kaza da kaza da kaza, ba daidai kake yi ba. To za ki samu matsala da miji. Waccan ɗabi'a ta shi dai da na faɗa tun farko, ta sa namiji bai fiye son kai tsaye a ce mishi kai kaza ba daidai ba. Mu mata ne muna da tahammul a irin wannan ɓangaren. Namiji zai miki faɗa ya fi ciccike ya yi kaza, abinda kin san na lokaci ba wai kuskure kika yi ba, kiya iya tunaninki daidai ne, kuma watakila a haka ɗin daidai ne, amma me saboda shi yana sama, to sai ya yi faɗan shi, ya faɗan shi, kuma ba yanda za ki dole haka za ki jura domin ke ce a ƙasa, amma shi fa zai yi wahala. Zai yi wahala ki zo mishi da irin wannan yanayin, ki kuma ce kina so ya fahimce ki, kuma wannan ɗabi'ar idan kika mai da ita ta zamanto yau da goben ki, ba ta haifan miki da koma baya a cikin mu'amalar ku. Da haka a hirdinki da yi wa miji fito na fito, ka yi min kaza ba daidai ba, ke kawai idan da an ce wai a fisaraha raha, a faɗar gaskiya babu ɓoye ɓoye a aure, sai ki ɗauka har da irin wannan ɗabi'ar ciki ba ta ciki. in an miki ba daidai din ba akwai hanyoyin da zaki bi ki nuna in ma shine yake yin ba daidai ba akwai hanyoyin da zaki bi ki nuna mishi wannan abin da yake yi din ba daidai bane ba ko kuma abin da yake kuskure ne wanda zaki mu cikin ruwan sanyi da dabara a matsayin ki na mace sai ki kasance mai taurin kai akan laifin da aka nuna miki wasu matan wallahi ba digiri ba sun yi PhD a gurin taurin kai miji ya ce baya son kaza sai ta yi ya ce baya son in kin fita ki kai magarba ke kawai shikenan shedanin zuciyarki ya gaya miki kawai ke sai kin kai magarba zaki ji dadi kun yi fada yayi fushi yaki cin abinci yaki kaza kina ta maimaita ne laifi guda ɗaya laifi guda ɗaya laifi guda ɗaya kin kina amarya haku shekara 10 kullun a fadan kin kai magarba wajen nisa ba zaki dena ba wani kawai baya so ya ga ya da gida ba a gama abinci ba ko ba zai ci ba shi dai ajiye mai abinci ya shigo ya ga an ajiye mai shikenan tunda kin gane bi ta zauna lafiya wani kaza ne bai so ki gane kawai duk abin da yake laifi ne kuskure a gurin mijinki baya son shi to kawai ki bar shi ki zauna lafiya matukar wannan abu ba saban Allah bane amma kullun maimaita laifi guda daya kullun maimaita laifi guda daya to ai ko a makaranta ne ina jin akwai adadin repeating din dan an maka kuraci da haka ke ma yanda kike ganin ko bai ce miki tafi gida ba za ki kori kanki a cikin zuciyar shi saboda me kina ta maimaita mai laifi guda ɗaya laifi guda ɗaya abinda zai dauka ta wurin kai ne da ke kawai an gaya miki ba za ki ji ba kuma wannan zai sa ya ji shi din to kamar bai zamo cikakken namiji ta yanda yake bada umarni a ba sai ya ji ya samu me wata tawaya da koma baya a cikar mazantakar shi a cikin gidansa da haka karki sa mijinki ya tsinci kansa a irin wannan yanayin domin idan ya juyo gurin tabbatar da cewa shi namiji ne to za a samu matsala zai iya yin abin da rai ba zai yi daɗi a kanshi ba a cikin zamantakewarku abu na gaba shine karki kasance mai naci akan lallai ke idan kin so abu to dole sai an yi miki wannan abin a hininsa a wannan lokacin kina so zaki fita unguwa zan je unguwa wancan ta haihu a'a ba zaki ba dan Allah ka bani ya fita kin kuma nanatawa an yi kaza kin kuma nanatawa kullum abu guda daya abu guda daya in an ce miki a'a to ki kaddara din nan akan matsalar fita to ki gane kawai a'a din ce karki zo kina dogon naci akai sai kin kure shi kin sa shi ya kai ya suki akan al'amarin abu na gaba shine kusan ina jin na 12 kenan karki munatawa mijinki zato ai tunda naga yana fita ya ji ya faya yana waye can yanzu haka budurwaye ko shikenan mu da ma tunanin mu kenan mata kishi kishi ai tunda yake kaza to kaza ne a ki kyautata wa mijinki zato a dukkanin abin da zai sai ki samu nutsuwa a cikin abubuwa waɗanda suke da yawa abu na gaba karki raina kokarin mijinki a gurin kula da ke da iyalanki da sauki haƙi duk abin da ya nemo ya kawo komai kankantarsa karba da godiya da farin ciki ko da wannan abin da yake a cikin zuciyarki da rubuta dalilin karba ki gode namiji wallahi yana jin babu dadi ya ga yayi iya bakin kokarin sa ya kawo ya je ya nemo baki san yanda ya samu wannan kudin ba musamman a gidan rayuwar nan da muke ciki yanzu rayuwa kullun kara tsada take ya je ya yarfa gomin sa ya bi rana ya bi sanyi ya bi zafi ya bi ruwa ya zauna a nan ya tashi a cikin ma'aikacin office ne ya yi ni zumbura office ya sha tsawar oga ya yi kaza duk wannan wahalar a ƙarshe abin da ya samu sai ya suye kawo kin to mun gode ba wani girmamawa ba mutuntawa zai ji ba daɗi kuma kin kashe kanki gowa ba zai kuma ba ko ya kuma ba zai miki abin da ke tunani a duk abin da mijinki ya kawo ki nuna wannan abun mai muhimmanci ne na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara rufin asiri Allah ya yi kaza ko da fa abin bai kai ya kawo ba dan adam yana so ayi mishi ne godiya shi sa ya Allah madaukakin sarki ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur ba kowa bane ba wallahi Allah yake kore mishi an mai alkhairi ya yi godiya akan wannan alkhairi da aka mishi mata muna da matsala a wannan bangaren tsakani da Allah da haka karki kasance cikin matan da ba sa yi wa miji godiya ko kuma su raina abin da ya musu kullum mutum yana iya bakin kokarin ya sauke ya faranta miki ya faranta wa iyalanku ya sauke abin da Allah ya dora mishi wani abun ma ba na wajibi bane ba tahsiniyat ne na rayuwa wani kyalekyali ne da ba za a ce sai da shi za a rayu ba ya nemo ya kawo amma keki halin ko in kula ko godiyar zaki ki yi a raine ya gane cewa abin bai burge ki ba to lallai namiji baya son wannan abun abu na goma sha hudu shine ki gane cewa ki kuma fahimci cewa wayan an ce rayuwar aure ne dadi to ba fa ana nufin rayuwar da babu wata matsala bane ba a cikin ta ba zai yi duk gidan da kika gani ana zaune da wance da wani a matsayin ma'aurata to dole ana samun sabani ya gifta dole ana samun rashin fahimta dole ana samun kaza ana samun kaza kuma wannan ba aibu bane ba inda rayuwa za ta tafi 100% babu matsala babu rashin fahimta babu komai a ciki to ina tsammanin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowane gida cancanta da ya samu wannan tagomashi amma muna karantawa malamai suna gaya mana irin yanayin yanda zamantakewa a gidan annabi wani lokaci sabanin fahimta yake giftawa mata su yi wa annabi wani abu wanda yake zai bata mishi rai a matsayinsa na dan adam a matsayinsa na miji ya dauki mataki ya nuna wanda ya ba daidai ba a nuna mishi ba daidan sa ba ya gyara ina jin kun san kissar da mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mishi wani ba daidai ba ya musu hijira ya musu yaji daga gida ya tafi masallaci sai da wata da ya cin sannan ya dawo ashe rayuwar aure ana samun sabani da haka karki dauki irin rayuwar aure da ƴan matan yanzu suke dauka da a cikin labaran da ake rubuta musu na kanzan kuliyye haka rayuwa take ko ana jin wa ƴan mata suna cewa mijin novel ki dauka kawai miji kawai wani mutum ne gashi nan 100% abinda kike so zaki samu yanda kike so haka zai yi miki yanda yake kira a waya din nan ana hira ana chatting ana miye haka zai tafi 100% in kika dauki haka zamu ce Allah ya farkar da ke da kuma farkin da kike yi saboda kin yi mafarki dole Hausawa sun ce zo mu zauna zo mu sa dan haka ki gane rayuwar aure za a samu sabani za a iya samun rashin fahimta amma abinda ba a so shine sabanin ya girmama ko rashin fahimtar nan yayi yawa abu na gaba wanda yake shi ma mai muhimmanci ne shine a hirdinki da fallasa asirin gidan auren rayuwar aure tana bukatar sirri rayuwar aure tana bukatar sirri yanda kika gani shugabanni suna koye sirruka na mulkin inda suke mulka in suna da wani tsari ko wata ajanda da suka sa a gaba ba kowa za a sanar ba sai waɗanda suke umana o na kukkusa wanda an san in sun ji ba za su faɗa ba za su taimaka ne gurin cimma wannan abin to ki ba wa gidanki wannan kariyar gidan aure ba komai ake fitarwa ba na dadi ko na rashin dadi kar ki dauka wai sai matsala ce ake so ki koyi har dadin ma ba komai ake fitarwa musamman a irin rayuwar da muke ciki yanzu hasada da kyashi yayi wa mutane yawa a cikin zukatansu wata wannan farin cikin da zaki zauna kina bada labari ke mijinki ya miki kaza ke kaza yake miki ke kaza yake miki ita kuma shi kenan kin dasa mata wutar hasada a cikin zuciyarta ta fara yatsaki kenan sai inda karfin ta ya kare ana samun haka da yawa wanda da kansu kawaye ne ko ana ganin aminai ne wasu ma ƴan uwa a wasu wuraren da zumuncin nan da ya zama gashi nan sai a hankali sai kiga suna yatsan ƴar uwarsu bisa wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mata na samun rayuwar aure wadda take nemuwa da haka ki san iyakar abin da zaki fitar a cikin zamantakewar auren ki iya abin da zaki bada labari kar ki kasance kina watsa labarin gidan auren ki ta yanda in an zo za a yake ki to an san inda za a rika akai ki kasa cikin sauki saboda kin sa matsalar ki a faranti abu na gaba kar ki ba ma wa third party dama a cikin rayuwar ki da matsalar ki da mijin inna ce third party ina nufin da ke da mijinki ke daya shi biyu to na uku duk da zai shigo a tantance shi matsala ba kowace matsala bace ake shigar da bakin na waje lallai ana bukatar matsala sai ta zamanto babba wadda ba yadda za a yi ta fi karfin ki maganinta irin yadda Allah madaukakin sarki ya ce fa ba su haka min alihi wa haka min ahliya in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma da haka irin waɗannan matsalolin su ne ake ganin cewa bari iyaye ko waɗanda suke masu zartar da hukunci a zamantakewar ku ta aure din su shigo wanda suka san ciwon ku suka san kimar ku da darajar ku sannan kuma suke masana ne a abin da ya shafi addini da gogayya ta rayuwa kuma umana une su ma'ana aminan sirri ne da za su rike muku damuwar da an zo an tattauna wannan fa ana magana akan gagarumin damuwa amma yau da gobe yi kokarin shanye damuwoyi da alkhairan cikin gidan auren ki sai ki zauna lafiya amma in da karami da babba duk sai kin fitar sannan kuma sai kin shigar da third party duk san da kowace irin matsala ta gifta tsakanin ku da mijinki to lallai za a samu matsala abu na gaba wanda yake shi ma mai matukar muhimmanci shine kada ki dora mawa mijinki koke da zumin yi wannan maganar bukatun da suka fi karfin sa kuma bukatu masu yawa ko kuma tsadar rayuwa mai yawa da kike so ki cimma a cikin zamantakewa ki ina tunanin da zumin yi wannan magana abu na gaba wanda yake mai muhimmanci shine kar ki kasance kin yi wasararrai da haƙƙin mijinki ki dauka cewa idan aka ce wannan mijinki ne kuma wannan abun yana da alaka da shi wannan abun haƙƙin sa ne wannan abun sunan shi kulawa ga miji sunan shi sauke haƙƙin sa sunan shi sauke nauyin da Allah ya dora miki to wannan shine mataki na farko na abubuwan da suke sirra taya akan ki bayan haƙƙin Allah madaukakin sarki da haka ko me zai shigo wannan abun matsalar yaya ce matsalar baki ce matsal ko wane ne shi idan ana magana akan yanzu wannan lokacin namiji ne to lokacin sa ne in ana magana wannan lokacin miji yana bukatar kulawa to a bashi kulawa in yana bukatar a yi mishi wasu aikace aikace to a yi mishi wannan aikace aikacen ko da hidima ce ta yau da gobe ta cikin gida ya zamanto miji ya gane cewa shine number 1 a gurin ki amma in kika zamanto irin matan nan da miji basu dauke shi a bakin komai ba abin da yake iya giftawa na yau da gobe mai sauki zai sa ta fita unguwa ba ta yi wa miji girki ba kawai saboda ana bikin kawarta saboda ana kaza a makota saboda ina kallon film ne bana so series din ya wuce ni sai ki jinkirta mishi abinci saboda zan yi wa yara kitso zan yi wa yara kaza shi yasa ban yi maka kaza ba ya fita ya ban miki aiki a gida ya dawo ina ga zan nan da na bari ai wallahi saboda zan yi kaza ban yi shi to za ku samu matsala a matsayinki a gurin miji ko da bai fito ya fada miki ba a zuciyar shi za a samu haka kuma za a iya samun aikin shi ya fassara wannan abin da yake a cikin zuciyar shi da haka mijinki ya zamanto shine aulawiyar ki ta farko yan uwansa da duk abin da yake da alaka da shi ya zamanto sun samu alfarmarsa a cikin abin da zaki gudanar musu na zamantakewa da mu'amala ta aure abu na kusan karshe wanda zan rufe da shi shine kar ya kasance ke din nan kina da wata dabi'a ko wani hali ko wani aiki da zaki aikata da zaki sanya mijinki ya zamanto ya kyamanci mu'amalar shi da ki a abin da ya shafi mu'amala ta aure wasu matan suna raina irin abin da za su aikata suna ganin ba komai bane ba bayan wannan abin zai iya zamantowa dalilin da zai sa miji ya rika baya-baya da su a abin da ya shafi zamantakewa ta aure sai tana ganin ba wani abu ne ba me dan ban yi kaza ba me dan ban gyara kaza ba me dan kaza duk tana ganin ba komai bane ba amma kuma yau da gobe wannan abin sai ya zamanto babbar matsala ne da kuma kalubale a cikin zamantakewarta da mijinta kuma daga baya ita ce mai waiwai mijina bai damu da ni ba mijina baya kula ni mijina kaza bayan ita ce ta gina wa kanta wannan matsalar a cikin zamantakewarta da mijinta ki sani cewa ke ce kadai halalin sa ko da kina da abokan zama ke kawai ki kaddara ke kadai ce ki kaddara wa ranki wannan in kika kaddara wa ranki wannan da yana da wani cikin abubuwa masu matukar muhimmanci da ya kamata mata su sama a zuciyarsu ki shi halal ne Allah madaukakin sarki ya riga da ya halicci zuciyar mace da kishi a ciki ba za ka yi wa mace adalci ba ma idan ka ce ta daina kishi domin ba za ta iya raba kanta da shi amma abin da ake so shine kar ki kasance mai zazzafan kishin da har sai ya hana ki samun nutsuwa da kwanciyar hankali ki a karan kanki ballantana ki samu wa da mijinki da haka ki san kanki a matsayinki na mace kar ki kasance shashasha da baki kimanta kanki ba ballantana ki tunanin miji zai kimanta ki a dukkanin abin da ya shafi zamantakewarku da rayuwar aurenku da yau da gobenku da kuma mu'amalar ki ta aurenya tsakaninki da miji wannan kadan kenan daga cikin abubuwa da ya kamata a ce mata sun lura da su wurin gudanar da mu'amalar su da mazajin su kamar yanda na faɗa a farko lallai magana akan abin da ya shafi yaya za a gyara zamantakewar aure ya za a samu kwanciyar hankali da nutsuwa a gidan aure yaya ne mace za ta samu matsayi a wurin mijinta abubuwa ne waɗanda suke da faɗi masu rassa da bangarori da yawan gaske to amma na takaita akan waɗannan saboda la'alla zamu iya cewa suna daga cikin abubuwan da yau da gobe ake ta'amuli da su ma'ana suke shiga yau da goben rayuwar mu ba wasu abubuwa bane ba da za a ce wata kila sai an yi sati kan a riske su kusan kullun a cikin su ake za ka ki kula da waɗannan abubuwan ki hattara da su domin lallai yin su yau da goben nan to zai sa ki rage wa kanki matsayi a gurin miji ko ma ki fitar da matsayinki ko samun soyayyarki a cikin zuciyarsa. Da waɗannan ƴan takaitattun kalmomi saboda duba da lokacin sallar magriba yana karatowa kuma masallaci ne, nake roƙon Allah madaukakin sarki da ya sanya albarka a wannan aure yanda muka haɗu a wannan wurin lafiya. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya maida kowa gidansa lafiya. Allah kuma ya sanya albarka a wannan zamantakewa ta aure, ya azurta su da zuriya ta tayyiba, ƴaƴanmu, ƙannanmu, ƴan mata da zawarawa da suke a ƙasa wanda ba su yi aure ba, Ubangiji Allah ya azurta su da mazaje na ƙwarai, ya sanya su kasance mataye na ƙwarai ga waɗannan mazaje na ƙwarai. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.